أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رانا تتا أسبر در اللهدي بيو دوة الربيع الآخر هجر الشغبان حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دغ برنين مكة زوا مدينة شكرا دبو دايا دري هدو دشكرا أربعين دشدا wanda yayi daidai ya dace da 5 ga wata na 10 watan Oktoba miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun mu na Umdatul Ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan ranar ta Asabar a wannan lokaci daga sallar magruba zuwa sallar isha a wannan masallaci na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Simitau a kasaitaccen wannan birni na Tawa Jamhuriyar Niger wanda wannan shine darasi na 54 a jerin darussan mako da muke gabatarwa muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala da ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata mun shiga kitabur rada kuma mun karanta hadisin guda biyu a cikin littafin da yake bayanin shayarwa mun yi hukuma yayin cewa ba shakka shayarwa wani da daddan al'amari ne wanda musulunci ya san da shi kuma an ba da dama wa mata idan mace ba za ta iya ba to za ta iya ba da dandanta ga gun wata yasha ta shayar mata da dashi sai dai kuma ba kowace mace ba ake baiwa yaro ta shayar da shi akwai bukatar alura da dabi'u da halayi na ita wanda za a ba da ta shayar da shi kafin mu tashi karatu bisa wannan gabar nake so na dan tsokaci da kuma jan hankali da jan kunne da tunatarwa game da nasiha ga ƴan uwa ma'aikatan gwamnati mata musamman ma bisa wata ɗabi'a da al'ada ta kai yara gardere don tafiya larura aikin gwamnati a nan nake so na ja hankalin su waɗannan iyaye cewa ba kowace mace bace ake kai ma da ta kula miki da shi kuskure ne ana baiwa mace ko mutum damar ya tarbiyyar maka da yaro ne ko ya kula maka da shi idan ka natsu a cikin ababe guda uku nasa abu na farin addinin sa ya zamanto mutum ne mai nagartacciyar aqida da lafiyayyen addini saboda kusan abin da yaron ya ga tana aiwatarwa kuma musamman ma a ce gami da shayarwa ko da ba ta bashi nono to riƙansa yana tasiri akan ta kwari riƙansa tana yin tasiri akan yaro sosai shi yasa in zaka ba da ɗanka a gardere to ka dibi su waye ke kula da wannan gardere kin a kula da addinin yaro na fari abu na biyu ɗabi'u da halaye na waɗannan mutanen bayan kula da addinin su cewa suna da aqida nagartacciya ba kafirai bane ko kristoci suna da addini na musulunci kuma gurgurdan hali suna biyar sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam suna kwatantawa to sai a basu kaga kenan abu na biyu shine dabi'a da kuma nagarta da wannan nake mamaki da iyayen da za su duko da so kai mamata da ta fi shekara 10 tana zawarci kuma dan ta kula mata da shi tsakani da Allah akwai daganganci da da wani ta kasa zama gidan miji malam ba za ta iya tarbiyantar da yaro ba magana ta gaskiya mata ta kasa hakuta zuna gidan miji ta haihina ta kula da su to fa ba yadda za a yi ta kular miki da naki aya abu na karshe akwai bukatar su waɗanda za a bai wa dan ko diyar karanta kula da su ya zamanto suna da ilimi akan wannan kirenan yara ma'ana suna da ilimi akan bangaren tarbiyya ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu malaiti alhadisu tasi wal 20 ba'da 300 hadisi na 329 wa anha an samu daga ita har yau wace ce Aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace inna aflaha asa abi qais ista'zana alayya ba'da ma unzila alhijab tace aflah dan uwan abul qais waye abul qais shine mutunan da Aisha ta sha nuran matarsa ko fita abul qais matarsa ta sha da Aisha matarwa matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga tsakanin ita Aisha da abul qais babu armantayya ina fatan sauta dan ta shiga cikin babin wanda suke haramun ai aure tsakanin su wa juna kasantuwar matarsa ta shayar da ta shayar da wa ta shayar da ita yadda ka san idan ka aure mace tana da dan da ba kai ka haife sa ba to ko dira ba ita kai ka haife ta ba to wannan yariyar baka aurenta ko to haka shi ma wannan ya haranta gare ka to dan uwansa sai ya nemi izinin ya shiga wajen Aisha Allah ya kara mata yarda ba'da ma unzila alhijab bayan Allah ya saukar da ayar hijabi cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna bayan wannan ayar ta sauka sai yazo gidan Aisha Allah ya kara mata yarda yana nemi nan izinin ya shiga a gidan sai tace da shi fa kulta ce wallahi la azanu lahu tace ina mai rantsuwa da Allah ba zan bashi damar ya shigo ba ya ganni hatta astaazina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam har sai na tambayi na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ba da dama to ya shiga in bai ba da dama ba to ba zai shiga ba fa inna akha abul qais laysa huwa arda'ani yace shi dan uwan abul qais ba shi bane ba ya shayar da ni walakin arda'atni imra'atu abul qais sai dai matar abul qais ce dan uwansa ta shayar da ni kaga kenan ba akwai abin da tsakanina da shi ko kun fahimta tana ganin kamar bai kamata ba a ce ya shiga cikin gida haka kai tsaye da shi فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا هكا سي غا منذن الله صلى الله عليه وسلم يا شبو فقلت سيدتي ده منذن الله يا رسول الله يا ما ايكن الله ان الرجل ليس هو ارضعني تاتي wannan mutun dan uwan sa to matarsa ta shayar da ni daka ba shi bane ya bani nono na sha walakin arda'atni imra'atu sai yar uwar matar dan uwarsa ta shayar da ni faqala sai yace izani lahu aisha ba shi damar ya shigo izani lahu ba shi damar ya shigo fa innahu ammuki ba shakka shi kawunki ne in aka ce al'ammu shine kanan uba kowan uba kun fahimta idan aka ce al'ammu shine kanan uba kowan uba sai ce fa innahu ammuki shi amminki ne ma'ana kawunki ne saboda mi saboda ai shi wancan dan uwansa to a matsayin me yake gare ki a matsayin mahaifi nami na shayarwa saboda kin sha nonon matarsa kun fahimci karatun masha Allah sai ce taribati ya daki me yasa miki Aisha me yasa kika yi haka me yasa kika yi wannan abun qala urwa sai urwa yake cewa dan azubun urwat bin zubair dalibin aisha ne dalibin waye aisha shi ana karatu wajen mata ke ana karatu wajen mata ga urwa ya karatu kun aisha Allah ya kara mata yarda yace fa bizalika kalat aisha taqul saboda haka aisha ta kasance tana cewa harimu min ar-rida'ati ma yahrumu min an-nasbi ko haranta dukkanin wata dangantaka da shayar ta hanyar shayarwa kamar da haihuwa take dangantaka take haramtawa mutun dan uwa mana duk abin da dangantaka take harama wa mutun kusancin ka da mace ke sanya ba za ka aure ta ba kasantuwarta kaunarka ko diyarka ko matar babanka ko makamancin wannan to shi ma idan dan uwanku na shayarwa ne haka abin da yake bangaren shayarwa shi ma ku haranta wannan abu kun gane shayarwa ku haranta dukkanin wata mu'amala ta aure idan kuke haranta mu'amala ta aure wanda yake dan uwa muku sanci na jini ba yadda za a yi mutum ya aure kaunarsa suke uwa guda ko uba guda ko uba guda kowa kuwar tashi kuma uwa guda kowa uba kowa da nashi to haka idan muka sha nono dai da mace ba uwar ku dai da ita ba baban ku dai da ita ba amma mata dai ta sha da ku nono to wannan mata da ku sha nono tare ta haranta gare ka babu aure tsakaninka da ita yadda ka san ɗar uwarka ta ji take a musulunci haka nake mun fahimta wannan shi ne doka ta musulunci da haka to ku haranta daga shayarwa abinda dangantaka take harantawa ma'ana duk abinda dangantaka take haranta yake zamanto haramun saboda kusanci na jini to shi ma shayarwa tana sa wannan abin ya zamanto haramun ina batar mu fahimta idan mutum ya aure misali kai ne sai kuka sai babanka ya sha nono shida mace mahaifinka sai aka sha da su tare da wata mata kaga wannan matar ta zamanto mi ta zamanto amma khala gare ka amma yar uwa ta ba wajen uba da ta wannan matar baka yi aurenta da ka san matar da take kaunar babanka ce haramun ne ka aure ta haka duk matar ta sha nono da babanka haramun ne ka aure ta mun bace karatun ما شاء الله وفي لفظ اول لفظ استأذن علي افلف تاتي افلح يعني باذن يشغو غونا فلم اذن له بن باسا دمر يشغا با فقال سيتي اتحجبين مني ينزاك كتنجي كنك كشامك كنك daga gareni wa ana ammuki alhali ni kawunki ne فقلت سيتي كيف ذلك يوشكا زمانتو كاونا فقال سيكي تيوا ارضعتكي ardaatki imra'atu akhi bilabni akhi yace dan uwana matarsa ta sha dake da nonon sa qalat sai ce fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai tambaye manzon Allah shi wai da hakan ta da faru ya zaman to kawuna qala sai annabin Allah yace sadaqa aflahu tabbas aflaha ya fari gaskiya idhani lahu kibashi daman ya shigo wajenki dan haramun ne aure tsakaninki da shi tare ba ci ya daki me yasa kika yi wannan ma ai iftaqarat hannuki sun yi talauci in ga yance tare ba ci ya daki wata addu'a ce da laraba suke yi al'arbu tad'u ala ar-rajuli wala turidu wuqu' al-amri bihi wala turidu wuqu' al-amri bihi laraba suna mutun wannan addu'a suke tare ba ci ya daki suna yin hannayenka su yi talauci amma ba abin suke nigi ba abin da ake so a ce a nan shi ne don mu kai wannan abun kaza mun fahimta ko ta ka abin guje wannan hadisi jama'a za mu ɗauki darussa kamar haka a ciki darasin farin tabbatuwar hukuncin shayarwa ana tabbatar mana cewa ashe shayarwa ta da hukunci ko da ku namijin bai da alaka da shayar da kai to ana abun da ake so a nuna wani anan cewa su ruwan nonon da suka jayo ruwan da suka silar zawwa aka sha da kai sun samu zawwa ne dalilin ruwan namiji da mace suka hadu su suka bada wannan ruwan nonon da aka shi mana da wani abu na kaso na jikinsa a ciki shi ya sanya aka haranta maka auren wanda take matarka ta shayar da ita amma idan aka ka maka diya tariku niyar riku sai zaman to baka da dangantaka da ita jini ko baka sha nonon da ita ba sai matarka ta kula da ita ko ba ita misali kai ne ka auro mace da ka zo da ita sai kanan babanta kun ji abin da ce kanan babanta sai ya bata iya take mata take tanya ta aikacin gida daga tun tana shekara 5 take gidanka har ta kai shekara 25 misali da kuma ta tashi ka cewa kana da ragaba na ka aure ta ya hukunci aure tsakaninka da ita na'am kaga akwai aure tsakaninka da ita ke ka san mata ba su a cikin irin wannan karatun akwai aure tsakaninka da ita saboda ba ta da alaka ta jini da kai sai kuma ba ta da abakushanun da ita ba dama abu guda biyu ke haranta wa mutum guda uku ke haranta auren mace dalilai guda uku suke haranta wa mutum ya aure mace dalilin farko dangantaka dalili na biyu sarutaka dalili na uku kuma shine shayarwa mun bayyana dangantaka ya zamanto kauna ko ya ko diyar kanne ko diyarwa ko kaunar babanka ko kaunar mamanka mun bayyana sune kiwayen wannan sune makusanta ko diyar kanin ko diyar wanka sune makusanta wanda aka ce haramun shi sai kuma sarutaka shine meke da suna matar mahaifiyar matarka babu aure tsakaninka da ita sarkuwarka babu aure tsakaninka da ita diyar matarka da ka kwanta da uwarta babu aure tsakaninka da ita sai na ƙarshe kuma shine shayarwa duk wanda ka sha nono dai da shi babu aure tsakaninka da shi wallahi ta'ala a'lam abu na biyu wannan hadisi yana karantar da mu wajibin sanya hijabi akan duk wanda yake muharrami ashe mace a cikin gida za ta iya zama babu hijabi amma idan wani zai shigo wanda yake ba muharraminta bane ya ga ce ba muharrami ba ana wanda zai iya aurenta muharrami kuma shine wanda aure tsakanin da shi haramun ne to duk wanda zai shigo in dai ba muharraminta bane to ya zan wajibi ta sanya hijabi ko kun bayyana sanan kuma bai halitta ba kai tsaye shigo cikin gidan ba tare da izinin mai gida ba duk wanda ba muharramin matarka bane to haramun ne ya shiga cikin gidanka ba da izininka ba sai in ka bashi dama eh sai in ka yarda ka aminta ko kuma a'a ka bata dama cewa idan mutuwa ne yazo ko wani kaza ka zaka zo ka to na bada dama amma in ba hakan ba to haramun ne musamman ma idan da ta kuma babu hijabi daga sanya hijabi dai darura ce kuma wajibi ne a cikin shari'a ta musulunci الله سبحانه وتعالى يداتم دم الحديث الثالث وثلاث الحديث الثلاثون بعد 300 حديث نجدي وكده 30 وعنها أن سامو دقى إتعائشة هريو أن لا يطار وتيرنا قالت تدتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدتي ما أيكين أن لا ياشد أبونا وعندي رجل أبونا أبوي ونمت فقال سيمان ذن أن لا يتي يا عائشة من هذا yana shiga sai manzon Allah ya bata fuska sai Yusuf ta shin yana girin wani zaune a gidansa wajen matarsa sai ya bata rai sai ki ta mata waye wannan irin cikin bacin rai haka tana girin sagaransa ya baci qultu tace akhi min ar-rida'a tace ya annabi Allah dan uwa na ne na shayarwa mun sha nono dai da shi da ta garin shi ya baci sai ta kwaita ni ta tare to kaga mace wayayya bi hankali kenan mace wayayya mai hankali wanda san aikin da take da san abinda ake cewa miji ka san ba duk mace ta san me ake cewa miji ba eh wallahi ba duk mace ta san abinda ake cewa miji wanda san abinda ake cewa miji mallan kakin mijin ta yi abinda ran shi zai baci to ta riga ta daki mace kan saukar da shi kasa eh Allah ya azurta mu da irin wa'annan matan tace masa akhi min arda'a dan uwana ne na shayarwa mun sha nono dai da shi to kaga tun haka zai sanya mi hankalin sa ya kwanta bai da sauran damuwa fa qala sai annabi Allah ce ya Aisha انظرن من اخوانكن فان الرضاء فانما الرضاء من المجاعه yace ku dinga duba ku dinga dubin wane ne dan uwanku na shayarwa ku dinga tantancewa wane ne ake cewa dan uwa na shayarwa saboda ita shayarwa tana tabbata ne a ce kun sha nono dai da mutum in har nonon da ya shaya masa maganin yuwa ko kun fi sabon karatu ashe dan kamu dan mace ta ba dan yaro ya nan tsota ba ya jin yuwa bane to kaga wannan hadisi yana sabanin hakan ana tabbatar da shayarwa ne idan nonon da aka ba yaro ya masa maganin yuwa to anan ne malamai suka yi sabani to idan bai ma idan nonon kadan bane fa ko suka ce to idan ya kasance wallahu ta'ala a'lam idan ya kasance ta shayar da shi ko da kadan ne ko da yawa ta haranta suka ce a'a abun suke gani ana an danganta shayarwar ne da koshi alal akalli zaman to ta bashi ta shayar da shi so uku ta shayar da shi a ce ta bashi nonon ne kamar kashi kasa da so uku ma'ana kusan dai so uku haka ba a ce ma yaro mace ta shayar da shi in dai ba ya sha nono so uku bane duka dai sun tattauna akai sai dai abun da ya tabbatu a gun malamai wallahu ta'ala a'lam cewa daga lokacin da mace ta ba yaro nono in dai har ya masa maganin yuwa to wannan kuma ya zamanto cikin abun da yake muharrame wallahu ta'ala a'lam wa ajal jama'a mun fahimta Allah ya dace da mu alhadithul hadi wa 30 ba'da 300 hadisi wanda makaranta da ya wuce jama'a daga cikin durus kin da yake karantarwa shine wajibi dukkanin namiji dinga kishin matarsa manzon Allah da ya shigo sallallahu alaihi wasallam ya tarar da wani tare da matarsa ne yayi sai ba tare kaga ashe kaga matarka ka barta haka sagaga yana cewa baka kishi akan ta yin kishi akan iyali wajibi ne to jama'a me ake cewa kishi akan mace kasan wasu maza ba su san abin da ake cewa kishi ba duk da cewa namiji ya fi mace kishi a dabi'a da Allah ya halicci da namiji ya zarce mace kishi ba a ma kwatantawa abinda ake cewa kishi ya zamanto kakka wuce gona da iri cikin kakka tsananta mata kuma kake sanin kakka abin nan kakka tsanantawa mace ya zamanto babu damar ta dan fita unguwa sai ka balle ina kika je gidan wa kika biyo wace ce wa kaga wannan ka tsananta maka kanka kai da Allah ka wuce gona da iri sai kuma kakka barta kara zo ne kawai haka kai in ta fita ma baka sani ba ta je ta yi ta ga moya ta sai an dana hira ta ci maka ta je guri kaza kuma ba abin zaka doka na mataki ya nuna cewa baka san abin da kake yi ba duk namijin da sai bashi ta kare yawon gari ta dawo ta ce masa ai je kan mun ta yi guri kaza mun ma mun biyo to yana cewa bai sa in kana neman da yufi shashasha susu sa kayan ka mota wannan shine eh su mata ba a basu gida ba a bar musu gari su ta yi haka sannan kuma ba a mace su kwarai in ka mace mace matsala ake samu kuma in ka ba mata gidan matsala ake samu gwara kadan khairul umuri awsatuha ko kuma tsakaratin kai ba tsakiya ba ai kai ba sabba kai sama ba sannan kuma kai ba kai kasa ba ina ba ta mun fahimta dole sai mu sai mutun ya zaman to yana kishi akan matarsa na daga cikin rashin kishi da maza suke akan mata a wannan zamani ire da muke ga mata suna shiga a daidaikin ne kaga mace ta yi kudda dan arire ta tsakani da Allah akwai rashin kishi tsakanin wannan abu wannan kuma sakarci ne wasu mata kasan wallahi wasu mace fa in ba ta yi karatu ba malam Muhammad na race da Allah mace in ba ta yi karatu addini ba san waye Allah ba ko wallahi tallahi billahi al'azim gwaraki yanka shi da zama da ita a matsayin mata mun ji abin da na faɗa mace in ta zamanto jahila ba ta yi karatu ba na rance muku da Allah gwara a baka kiyon kaji da a ta zama mata ka a zaman aure ka hi moruwa in kai fatara wa zaka sai da kajin ka more ko baka bane in kai lami kuma zaka yanka kash baka bane kuma zaka iya kyauta ma da wasu yan uwa amma ita mace jahila aka ce wannan jahila ce ba ta yi karatu ba mallan wayar zama gare ta wallahi akwai wayar al'amari gare ta Allah ya rufa mana asiri shi yasa dole sai kun mun zama to masu kwatanta kishi wa matan mu sa musu kaidodi na dokoki na Allah in za a fita a sanya hijabi a sanya niqabi a rufe dukkanin ciki duk wata abun da zai zama to sai ka barza cikin al'umma a rufe sannan kuma ya zama to in za a tafiya to a zaman to an tafi cikin kaida ta addini banda shiri da ado da kwalliya da sanya tirari duka wannan haramun ne in za a fita ba a yi mata eh cikin hukuku mata za ku yi amma kiyo ki fito waje haramun ne ina ba ta mun fahimta Allah ya rufa mana asiri to hukuncin bane mata su je kasuwa fa mace ta je kasuwa ba illa bane fa alai ba laifi bane ya halitta mace je kasuwa matar aure ba haramun bane sai ne da sharadi guda uku sharadin farin ta sanya hijabi ta rike cikin ta gaba daya ya zama to ba wani abu na cikin ta da ake gani abu na biyu ta yi kokarin kare mutuncin mijinta kun bayyana abu na uku sannan kuma banda kula mazan banza a duci inda za ta iya wannan to babu laifi ta je kasuwa amma duk mata da ba ta iya tsare kanta da wasu mazan inda ta sai ta yi hira tana saka masu shago hakora to haramun ne zuwa ta kasuwa eh haramun ne eh in ta shiga shago ta shiga kal akalla matan mutane wata ba shi ma wannan wata kadiya ce shin in ta shiga shagon za ta fitta da kai ko za ta fitta ba wata mas'ala ce ne zaman kai da muka zo nan gaba za mu tattauna ka ta cikin kitabul libas insha Allah wallahu ta'ala a'lam hadisi na gaba jama'a hadisin uqbatu dan haris Allah ya kara masa yarda yace annahu tazawwaja umma yahya bint abi ihab shi uku ba dan haris ya aure wata mace da ake cewa ummu yahya diyar abi wa ihab faja'atuhu amatun sauda ana nan bayan an tare sai ga wata bakar mace baka ku yanga mace ta zo baka fa qala sai ke cewa qad arda'tukuma tace tabbas kai da ke ni na shayar da ku ku bai ci tara sabo mu sai tace kai na baka nono kuma ita ma na bata nono kuma amma suna matsayi mata da miji a fa zakartu jin haka sai ce fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam malai sai ya ruga yi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ti fa a'rada anni da Uqba yazo abin da ya fada wa manzon Allah shine cewa ga fa shi wanta tazo bakar tazo ta ci ta ba ni nono ni da ta share ni da wanci kuma dai abin da ta fada gaskiya ba gaskiya ba dai ƙarya take shi dai ƙarya ƙarya take yana inkari abin da ta fada yana yin haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'rada anni sai ya kauda kai kalisa sai manzon Allah ya kauda kai kalisa kamar yadda bai ji abin da ya fada ba fa qala sai ce fatana haitu sai na dan juyo na dan taso na juyo fa zakartu zalika lahu sai na ƙara ga manzon Allah ba ta ce wai ta shahid da kuma ƙarya ne ba gaskiya bane qala sai manzon Allah ya ce kaifa to me kake so in aiwatar maka me kake so yanzu in yi maka ni ban san abin da ya faru ba ta ce ta sha da kai kuma kai ka ce ba ka bane waqad za'amta an qad arza'atukuma kuma ita ta yi tsammanin ta tabbatar cewa tana zaton ta sha da ku to me kake so in faɗa maka kai uku ba me kake so in faɗa maka to a irin wannan bangaren me ya kamata a yi shine kawai sai a raba auren babu aure tsakanin su da juna to za a mira musu sadaki za a ba su sadaki baya da sadaki babu zancen sadaki a wannan waje wallahu ta'ala a'lam ina fatar mun fahimta babu kuma haji da za a mutu ko babu ni abu da na hukuncin wasu abubuwan za a za su zo a kansa to anan ne malamai suka yi sabani akan cewa idan mace ta zo ta ce ta shayar da kai nono kai da matar ka to ya yi kamata a yi suka ce dole sai an samu tabbatar da shedu suka ce sai an samu suka ce sai an samu shedun mata guda hudu mun bayyana saboda kowace mace a matsayin namiji guda mace biyu a matsayin namiji guda su ci wannan shi da fatawa a Imam Shafi'i cewa za a kawo shedu guda hudu Imam Malik ya ce a'a kawai in aka shi mace guda biyu to ta wadatar Imam Abu Hanifa da zai ce a'a dole sai an kawo namiji guda biyu da mace guda biyu sai an kawo maza guda biyu mata guda biyu sai a tabbatar da wannan sai dai jamhurin kin malasa ta tafi akan cewa ana buƙatar kawai a samu shedu ingantacce cewa abu tabbata hakikin abun ya wadatar ko da ko mutun nawa ne wallahi ta'ala a'lam hadisi daga jama'a al-hadis as-sali wa 30 ba'da 300 hadisi na 332 an al-barra bin azib daga barra dan azib Allah ya kara masa yarda قال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يابتا معنا دقى مكة منزل الله صلى الله عليه وسلم يابتا دقى مكة يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة سيئر حمزة عن عبد المطلب تبيو منزل الله تنادي تناكرة تناتي ويا عم يا كيكاو فتناولها علي فأخذها بيده سيئر علي ميكا متحنوسا sai ya doko ta da hannunsa wa qala sai ce li fatima yace wa matarsa fatima diyarwa diyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dunaki ibnata ammiki rike diyar dan uwanki rike diyar kawunki tunna hamza kawu ne gaba ga ita saboda ai dan uwan manzon Allah ne minar radha sun sha nuna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam فاحتملتها سيده دوكيتا تو انا نن فاختصم فيها علي وجعفر وزيد ده علي وجعفر ده زيد سكاي سوما سكاي ساباني اكنتا cewa kowa na son ta zauna a gidansa abinda mutane yanzu ba sa son su yi shi da riƙon diyan wasu ko wani ya fi daga shi sai diya ne akwai yaro suke bukata a rike su an kasa suna nasu ta garban ba su mu hanya kaga mutum da kuɗi mala da makekin gida da dan karan daguna amma kanansa ko yayansa ya mutu ya bar yara kuma ka kasa doko wa'annan yara ka zo ka aje gida ka mi amfani kudin ka dan Allah da mi amfani su wace ga diyanka dan kaunarka ko dan kananka gashi ya kuma yana tallar a wurin saman ci ko saltar wannan tallar fi wata mi amfani wannan rayuwa kawai da ya doka sai bai wa Fatima kusa suka yi sabani kowa na cewa shi ya kamata ya rike ta shi ya kamata ya rike ta kowa na cewa shi ya kamata ya rike ta wannan yariyar to sai aka ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai annabi Allah ya ce fa kala ali sai Allah yake cewa ana haqu biha ya annabi Allah ni nafi kowa cancanta da ne rike ita wannan yariyar wa hiya ibnatu ammi ita diyar kawuna ce وقال جعفر شما جعفر يتي ابنة عمي ديار كاوناتي وخالتها تحتي ياغتي خالة شيني قونر ماهيفيا كو ير ماهيفيا غوكو كي ننكو قونر ما مرمتن كو كما ير ما مرمتن داكي توا خالة يتي تو ما تلتكي جدانا قونر ماهيفيا تتي كما نيكما بابن تكاوناني كو بيتا كاكا شيد انجدانا واني انجدادو وقال زيد سي زيد yake cewa ibnatu akhi ni kuma dan uwana ina musulunci ba su dangantaka ta ji sai amma babanta dan uwana ne a addini kun ga ko a addini e addini dan uwan shi ne nan na addini to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kalla qadiya faqada biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalatiha da rabi ya duba cikin wayannan mutum guda uku gaba daya sai ga wanda yafi cancanta ya rike wannan diyar shine al-khala e khalatuha wai khala kaunar mahaifiyarta ita kuma kaunar mahaifiyarta za gidan wa tana gidan Ja'far sai ce to Ja'far da kai ka kamata ka tafi da wannan yariyar dalili saboda akwai kaunar mamarta a gidanka sai ce wal khalatu bi manzilatil um kaunar uwa koyar uwa a matsayin uwa take in babu uwa ko bayanta kaunar mahaifiyarka da yayar mahaifiyarka matsayinta matsayin uwa inji annabi Muhammad daga in ka kyauta maka wannan mahaifiyarka to mahaifiyarka cika kyautawa in kuma ka muna na mata to kuma ka muna ma muna na ba mahaifiyarka to a nan ne malamu suka tattauna wata qadiya mai girman gaske jama'a idan mutun ya samu misali la qaddar Allah mutun ya samu husuma da malamu suka rabu kuma kuna da ayya da ita waye kamata ya rike yaran mutun ne ya rabu da matarsa mutun ne ya rabu da matarsa kuma akwai yara da su suna da yara da ita to yanzu wa'annan yaran ita za ta rike su kuma shi zai rike su kowa za ta daba za a kai ma malami suka ce irin wannan qadiyar namiji shi zai rike yara saboda qadiya ce ta ciyarwa za a ce da su ita kuma me za ta da su kaga za ta yi aure da je gidan wani to in wani ya ce kun bai da bukatar ɗan wani a gidansa ba daga ubansu su yi cancanta da ya rike su to in ya kasance shi bai da wata matan ba suka ce sai ya danka wa mahaifiyarsa ko kuma ta to eh kakarsu ita wajen uba ita wajen uba to idan kuma yaran ya kasance kanana ne misali kanana ne ba sai da kowa ba kana yaro karami ne to a irin wannan bangare sai a da kuma bangaren uwa sai a bai wa ita khala ta rike wannan yaron kun bayyanta lokacin ake bai wa ita khala to amma kuma dawainiyar ciyar da yaran to kuma yana a hannunsu anan nake so in wa kaina nasiha da ƴan uwa akwai abin da sai ta faruwa a garin nan wanda suna buƙatar tsakani da Allah a karantar da mutane a hudubobin juma'a a karatuka irin haka a munasabati da dama wace qadiya ce qadiyar mutun ya rasu ya bar yaransa sai ga danginsa sun dawo sun ce ma matar da yarsa bar gidan ina jin a wannan watan da ya shude an kai kira na su kusan sun fi aƙilga kan wannan qadiyar mutun ya rasu ya dena da mata kuma suna da diya da isa kuma akwai da tace kuma sama da diya biyar fa ba sama da diya biyar bayan an yi 40 kin sai dangin mi suka ce da ta fita ta bar gidan ba ta yi da idan ba tana sai ta yi wata hudu da kwana goma ba ta ma ida ba sai ka ce ta fita ta bar gidan gidan nashi ne ma e gidansa ne kaga wannan kuskure ne abin da mutane ba su gane ba anan fa ko da akwai babansa da mamarsa da rai to ayyan su fi cancanta da cin gado akan kowa da shi su fi kowa kusanci da shi saboda shi uban shi ne silar zan wasu duniya kuma ja daka idan maza da mata ne zakar misal hazil usayin za a yi kuma ga kasan kowa ta da su muri a cikin dukiyar in ma cewa za a yi a tashiri a ce su a kwai lokacin da ba za a raba gado sai dai mahaifiyarka ta tashi da bar gidan ɗaya ka su zauna wallahi eh akwai gadon da za a raba sai dai mamarka ta tashi da bar gidan ɗiyan ka su zauna ba ku fahimta ba saboda kasansu ya fi nata girma ke kasansu ya fi nata girma idan ɗiya guda ce gare ka ita kaɗai jama'a rabin dukiya za a bata gaba ɗaya mahaifiyarka ɗaya cikin shida ɗaya za a bata matarka ɗaya cikin takwas kaga gaba ɗaya ɗiyar ta fi nata rabon ya fi wancan gaba ɗaya ina ba ta mun fahimta a irin wannan qadiyar jama'a abin da ko dai ba komi jama'a ko ba komi a ce wannan dai ɗan uwanka dai ya mutu ha jama'a akwai kunya ka ce ma ɗiyar su gida su bar gida saboda Allah kai bi da wannan gidan in suka bi da kusa ina sunan gidan uban su ne su suka bi cancanta da wannan gidan wasu ma tsabar son duna sai su ayi ma gidan kuɗi za su saye sai a raba ta suwa yau kai zaka ji dadi a ce ka mutu ɗanka kanan kai ya zo ya ce ayi ma gidanka kuɗi ya saye ya fitar da matarka da ɗiyanka a cikin gidan zaka ji dadi dan Allah ko kuma ta a ce kai ka mutu danka ko wanka ya zaka ce gidanka ne naka
saboda ko ka san uwarsa a cikin gidan sai ce zai mai gidanka kudi shi ya bada kudin diyanka da matar su ga cikin gidan tsakaninka da Allah ya kai ta masa mi muke nema a duniyar nan jama'a inda fa ya tafi nan kai ma zaka je wallahi kuma zaka bar yaron kuma kai ma haka zaka faru gare ka Allah ya rufa mana asiri da ka sai manzon Allah yake cewa yace wa yace Ja'far ibn Kiyara ya doki yariyar yace al khalatu bi manzilati al um ita khala a matsayin uwa take wa qala li ali sai ce wa ali ku ta abin da ya faɗa ma ali yace anta minni wa ana minka kai wani bangare ne na jikina ni ma wani bangare ne jikinka kuma ta yana son ya suna ta kin abu yace anta minni wa ana minka kai ali wani bangare ne a jikina ni ma wani bangare ne na jikinka sai yace wa Ja'far wa qala li Ja'far ashbata khalqi wa khulqi yace in ana nima wanda ya doko dabi'a ta da siffa ta kai ne Ja'far kai kawa da ni a zahiri sannan kuma kai kawa da ni a dabi'a ce dabi'a ta irin dabi'ar ka irin ta wace kana kawa da ni a dabi'a kuma kana kawa da ni a halitta shina cikin mutum guda biyar masu kawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ja'far dan Ali dan Abu Muttalib yana kawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka bayan Allah manzon sallallahu alaihi wasallam wafati yace kana kawa da ni a dabi'a kuma kana kawa da ni a halitta wa qala li zayd sai ce wa zayd anta akhuna kai dan uwan mu ne na addini dan uwa ne a addini wa maulana kuma maulan mu ne ma'ana kai wanda muka interne kana muna da falala akan kuma kana da kima da daraja a gun mu daka hadisi yana karanta da mudurus masu dubbin yawa jama'a cewa yaro karami in aka rasa wanda za su kula da shi to ga yadda musu ce tsara idan aka samu ga karamin yaro to akwai buƙatar ya zama to ta hatar riaya wa saitara kada a bar yaro karami ya taso yanzu za ka dibi ƙananan yaran da suka lalace suka shiga dabanci cikin kashi 100 kashi 80 duka babu uwayensu maza a rai kun yarda cikin kashi 100 kashi 80 duka babu uwayensu maza a rai sun rasa wanda zai musu tsayi a kai a rayuwa to karamin yaro yana buƙatar wanda zai kula da shi sannan kuma kullun abu da ake so a gane kula da yaro ana mila shi bangaren namiji ne sai in an rasa sai a dawo bangaren uwa to me yasa manzon Allah yace al-khalatu bi manzilati al-um saboda ita kaunar uwa dangin mahaifiya a dabi'a sun fi dangin uba to sai da jinkan yaro magana mu juna gaskiya dangin uwa ya kalla dangin mahaifiyarka galiban an fi samun tausayi da kula da yaro su dangin uba musamman ma kaunar uwa ko kuma yar uwar zaka tana da tausayi da hanana irin na uwa sabanin bangaren uba sannan kuma hadisi na karanta da mu cewa idan mace tayi aure tana gidan mijinta in har mijinta ya yarda to za ta iya kawo wani a gidan ba za ki dauko ba dan kaunar ki ko dan yake ka gidan ba ta da izinin mijin ba a'a ba a haka nan amsanci sai in ya aminta ake kashi a cikin gidan ina fatar mun fahimta wallahu ta'ala a'lam wa ajal mu shiga kitabul sayyani ashar 12 ko kitabul qisas wannan kuma littafi ne na qisas an ce qisas shine sakayya mun ce al qisas ana nihin sakayya wannan musulunci yayi bayanin sa al qur'ani ya tabbatar da shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wannan kuma ijma'in malamai sun tafi akan cewa akwai buƙatar qisasi a cikin al umma mun ba ci qisasi ko shine kai mutum abu sai kuma a zo a saka masa akan abin da kai masa shi ake cewa qisasi al hadith as-salis wa 30 ba'da 300
حديثي 334 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دغ عبد الله بن مسعود الله يكرم مس يرضى قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله صلى الله عليه وسلم ياشي لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث بي حالتا azubta jinin mutum musulmi wanda ya shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma ni annabi Muhammad dan aikin Allah ne sai in ya abu da uku haramun ne azubta jinin musulmi in ba dai cikin uku bane inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce at-tayyibu zani mutum mai aure wanda yake ma'aurati kuma mazinaci mai auren da duk yayi zina mutun yayi aure yayi zina to ya halitta a kace sa ai masa hukuncin haji na kisa kenan ko yace wan nafsu bin nafs in kuma mutun ya kashe rayuwa a kace sa wanda ya kashe a kace sa wattariqu li dinihi al mufariqu lil jamaa da kuma wanda ya bar addinin sa wanda ya rabu da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma'ana wanda ya bar aqida ta musulunci to bi halitta aka shi mutum sai da wa'annan ababen guda uku abu na fari mutum wanda yake ya taba yin aure ko yana da aure yayi ko yaron ko kuma a'a yana da ma auren ya taba saduwa da mace ta hanyar yin aure al-nikahu sahih bi shartu an yakuna nikah sahih to anan tambaya mutun ne zina sai ya samu da ya taba yin haihu bai yi aure ba sai kuma aka ba shi yayi zina yanzu za a kira shi as-sayyibu zani saboda nikahin aw sadamun dan da ya samu ba ta hanyar shari'a ba ce da haka ba a kiransa da an-nikahu sahih ko kuma baje dole sai mutun yayi aure ta hanyar oyar musulunci ya tsara to idan mutum yayi aure namiji ko mace sai kuma yace yayi zina to hukuncin sa a musulunci shine a kashe sa zai yi masa haji a gina rami a sa a gehe sa sai ya mutu kuma za a yi masa sallah za a masa wanka ko kuma a haube ne mafi tsawo a sako sa a bishi da duwatsu wannan shine haddin Allah akan sa kun fahimta dai kenan ko kuma a'a النفس بالنفس متين كشه متين تغنغن ككشه متين تغنغن تغنغنتي يجاكا ككشه متين كوي ده بندقا كو ده موتا تغنغن تو حكمين كش كاي ما اكاوك اكشيك كو كما اا متين يبر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم يبر الدين المسلمين متين يتي شي با مسلمين da yana musulunci sai ce ka ni na ba musulunci ma na bar sallar na bar komi ni yanzu na komo krista ko kuma na komo bayahudi to za a nemi ya komo musulunci in yake za a kashe sa to in ba wa'annan abun mutun yayi ba to bai halitta sai kuma wasu abubuwan da wasu da suka zo da shi shine liwa'i idan mutun ya zo yayi liwa'i hukunci kisa ake masa ko kuma wanda ya zo madabba in mutun ya sadu da dabba wato misalin masu irin wanda ake sa ma cewa wa ba za su yi kudi ba sai sun sadu da jakkai kaga wai ka san la hawla wala quwwata illa ko tinkiya haka ko kariya to irin wannan za a kashe kuma za a kashe wannan dabbar ne baki daya dan shi kazanta ne ta kazanta ce bar su cikin kasa hade ne wa duk duniyar musulmi baki daya kashe su ake yi duk wanda ya sadu da dabba kashe shi ake yi shine shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jama'a mun fice karatun ko da haka idan mutun yayi zina za a kashe sa ke kuma yana nuna mana cewa ashe ran musulmi tsare gare shi Allah ya tattare duk wani abu sai sa azuddu shi musulmi in dai ba yayi wani laifi bane abu na gaba jama'a wanda ya ridda yana musulmi ya bar kafirci shi ma in aka nemi ya dawo ya kiya kowa za a fille masa kai to sai tambaya
to shi haddin nan na a kashe mutum waye ke cewa a kashe wani yanzu ya halitta daga darul hadisi sai mu tokuncin kisa bai halitta baya halitta idan ko muka yi dukkanin mu mun yi laifi wajen Allah dukkanin mu mun yi laifi wace da haƙƙin yin haddi shine alƙali shikenan kawai wace yin haddi in ba ai ba kuma laifin waye laifin alƙali aka ce gaban Allah shi zai bayani sai wallahi sai ya mu Allah bayani duk alƙalin da aka zo da irin wannan kiskinin bai hukunta bai abin da Allah ya ce ba to zai ba Allah amsa tambaya dan sai Allah ya tambaye sa to ta eh ko da alƙalin ba na musulunci bane ai da aka ka wa take ma musulunci shari'ar musulmai ne dan ka abinda musulunci ya kanda shi za ka yi musu ke duk wanda ya karatu lauya akwai bukatar ya tsara shari'ar Allah akai in ko ka sai ka je gaban Allah sai ka wa Allah ka ce da ai wallahi Allah dai ruwa ruwa ne biro tarata kaza da ce kaza in ya so Allah shi ya sanar shi da kai wannan shi ne kaida saka fa'a dokar makami ayo mutum hukunci alƙale suke da haƙƙi nazartarwa shi yasa wallahi abin zama alƙali ba ƙaramin jidali bane ashe kai ne alƙali ko ko mallam Musa rikici duk wata shari'a da ka taba yi a duniya in ka je gaban Allah sai ka mai mita ta duk wata shari'a da kai a duniya in ka je gaban Allah sai ka mar da ita daga duk wanda ka zalunta ma kai da kuma sai an saki shari'ar gaban Allah ai shine matsalar al'amari Allah ya rufa mana asiri hadisi na ƙarshe da zamu rike a kansa al-hadisu ar-rabi wa 30 ba'd 300 hadisi na 334 an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda qala yati qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamati fi timai farkon abinda Allah zai yi wa mutane hisabi a ranar tashin al-qiyama a cikin sha'anin jini ne farkon abinda za a fara yi mutane hukunci ake ba tambaya ba hukunci a lokacin masu laifin a fara hukunta su gaban Allah to wai suka zo da jini ne duk wanda ya kashe wani to in aka je gaban Allah su za a fara gawo gaban Allah a tsayar da su kuma waɗannan da aka kashe za su zo da jinin da aka kashe su gaban Allah ku ce ma Allah tambaye sa kuma kai ya kashe mu kuma wallahi sai ka ba da amsa shi yasa mafi girman al'amari jinin musulmi jama'a jini ba karamin al'amari bane jini ba karamin kuma zalunci ne kashe mutum mai komai ba ko da yayi maka kai baka dokar hukunci akan ka sai dai ka bar alƙalin su doka in ba su yi ba to ka jinkirta shari'ar ha a ji gaban Allah amma kai kai haramun ne ba dora maka ba alƙali su ga ta shi wannan abun da ka farkon abin da Allah zai fara yin hukunci gaban adam a ranar alƙiyama tsakanin mutane shine fitima cikin sha'anin jini duk wanda ka kashe sai ya zo gaban Allah kuma sai an cire masa haƙinsa ina fatar mun fahimta wannan yana tabbatar da cewa ashe tabbas ita alƙiyama nan ba sai ta tabbata sai ta zo kuma ana tabbatar da cewa za a yi hisabi kuma Allah zai hukunci kuma za a yi sakayya ina fatar mun fahimta Allah zai sakayya wa bayinsa duk wanda ka san ka zalunta ka kashe masa dan uwa ko kashe mutum ba a sani ba to in aka je gaban Allah sai kai bayani to kuma akwai lokacin da fa dole sai ana kisa sai a gumu tare da kashe su ake cikin mutane a cikin al'umma akwai mutanen da ba laifi ba idan aka kashe su duk wanda ke tadda zaune ce cikin al'umma kun bayyana karatun irin ƴan ta'adda nan in aka kamo kuskure ne aka kamo dan ta'adda aka shige dan kusu in aka kamo ko kashe wake yamma mun bayyana إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض الفساد أن تقتلوا أو يصلبوا أو يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض كو أكشي كو كما أي مصر كنت أتري أو الدامة هم هغو كو كما أقول سكوا إذا كنت أسحك أي مصر المهم ده جماعه واجبي ne ka tahi sai ka kare kanka kare rayuwarka kike yarda ba ku wasa da rayuwa sannan kuma musani cewa kare rai yana cikin ad-daruratul khams awa bai guda yadda musunci be yarda ba ayi wasa da su kuma musunci yana ba su kariya akwai rayuwa akwai addini akwai dangantaka nasaba akwai mutunci kuma akwai dukiya duk wanda zai maka wasa da dukiya to ka kare kanka daga shi shi yasa ni dokan nan ta Bature tana bani mamaki jama'a kuma ya kamata a wannan luwakin a ƙara duba ta ana ƙara bai wa barayu da ɗan ta'adda dama cewa ta'adda ce da sata mutum ne zai shiga cikin gidanka la qaddar Allah ko gidan mutum haka ya je sata sai ka ji masa to idan aka zo a komisariya to sai ka yi masa magani wannan tsakani da Allah iskanci ne eh wannan kawai wannan ko hankali da yadda shi ba mutum ne fa ya zo sata a gidan mutum sai kuma Allah ya taimake ka kai kokari ka samu wani katon murto ka watse mai kai kuma a ce sai ka ga shi likita nan wannan kuskure ne kama ana bada kariya wa barayi ne abinda annabi ya karantar da mu shi ne idan mutum ya zo yana son ya kwace maka dukiya kai iya kokarin ka kare kanka idan ya kashe ka kai kai shahada ka mutu shahidi a wajen Allah za a baka matsayin shahidi gaban Allah ran tashi kiyama idan kuma kai ka kashe shi ka kashe mutunan banza dan iska kawai shikenan mun fahimta in ka kashe shi to ya mutu dan banzan kawai shikenan an kare ba wani abu da za ka yi babu kisal dan ba cewa annasu bin nafsi babu zancan annasu bin nafsi anan saboda shi ya hauro gidanka da niyyar sata ko kun fahimta Allah ya rufa mana asiri Allah ya kare mu nan za mu kwana sai wa sati mai zawa mu dora mu kai karshen babin kuma shiga cikin kitab sabon littafi saboda littafin muna gangara insha Allah kuma Malam Muhammad wasan sura mun darsa kadan mu gida littafi in Allah ya yarda muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci abin da muka fada kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.